Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka, littafin Ahkamul Janaiz wa bid'ah, wallafar Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, Allah ya ji kamalin daraba. A wancan sati da ya gabata mun tsaya ne akan abu na 11 cikin abubuwan da malai yake mana lissafi, waɗanda Allah subhanahu wataala ko waɗanda malamai suka zayyana cewa baya halatta a yi su a wajen kabarbara, haramun ne aiwatar da su a cikin kabarbara. Mun ji guda 11 yanzu kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi na 12. Malai ya ce na 12 shine iqadus suruji indaha, shine kunna fitulu ko hura wuta ko kunna kendir ko fitila ko a ci balbal a wajen kabarbara. Shi ma wannan abu ne da bai kamata ba. Abinda malai yake nufi da wannan shine wasu sukan kunna fitila irin a ci balbal ko makamancin haka, su batta bayan an yi gini a cikin kabari ko an yi daki ko an yi wani abin, to akan sa fitila ko abin da ya kama da haka a ciki a hura a bar shi a haka. To irin wannan shine abin da ake nufi bai halatta ba. Amma yanzu misali kamar wasu daga cikin makabartun mu zaka ga ana sa irin fitilun kanti irin street light din nan a cikin makabarta domin haska kabarbara, wannan babu wani abu insha Allah ta'ala, saboda wannan zai kasance kamar wani nau'i ne na security. Sannan ko da wani abu ya tashi da daddare ko kuma binne mutum ya kai mutane zuwa dare, to babu matsala waɗannan fitilu za su yi amfani. Kamar yadda a baya mun gabatar da cewa babu laifi idan dare ya yi ana binne mamaci a kunna fitila a shigar da ita cikin kabarin a binne mamaci da ita. Mun yi wannan bayanin, to shi wancan zai shiga cikin wannan. Sannan idan muka dubi abubuwan da suka je su zo yanzu, abubuwa sun riga sun lalace. Wasu zuciya su ta riga ta kekashe, sukan iya shiga cikin makabarta su je su tono kabarin mutum su ciro wani abu daga cikin halittarsa su je su yi wani tsafi da shi ko asiri. To kun ga sa irin wannan fitilun zai taimaka wa su kula da wajen ganin duk wanda yake kaiwa da komowa a wajen. Saboda haka ba irin wannan ake nufi ba, amma ana nufin a kunna fitila ne ko a kunna kwai a wani daki da aka gina akan kabari, ko kuma shi kabarin kawai a je a kunna wani kendir ko wani abin da ya kamata haka a ajiye a wajen. To irin wannan shari'a ta hana shi ba daidai bane. Malai ce wad dalilu ala zalika iddatu umuri, dalilin da yasa malam ya kawo wannan akwai wasu al'amara kamar haka. Malai ce awalan, abu na farko shine kaunuhu bid'atan muhdithatan, kasancewar shi irin wannan aiki bid'a ce kirkirariya, la ya'rifu hasalafus salihu, magabata nagartattu nagari wanda suka gabata ba su san irin wannan aiki ba, daga kan malaman sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina duk ba a samo irin wannan aikin daga wajensu, ana kunna fitulu ko kendir ko a ci balbal a sashi akan kabari ba, ba a samo wannan a wajensu ba. Wanda kuwa duk abin da yake addini ne na musulunci daga wajensu ya kamata ya fara naso sannan ya gangaro zuwa gare mu. Duk abin da kaga su ba su san shi ba a matsayin addini, to kasancewa wannan abin ba addini bane tabbas. Dan malami na farko shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ɗaliban farko kuma su ne sahabbai su ya fara koyarwa. Saboda haka ɗaliban su tabi'ai shi ya kamata a ce sun fi sanin abinda malaman su suka sani daga malamin su manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. To kaga duk abinda su sahabbai ba su san shi ba, tabi'ai ba su san shi ba, tabi'ut tabi'ina ba su san shi ba, to wannan abu ina tabbatar maka da insha Allah ta'ala ba addini bane. Saboda haka sai mutum ya kokari ya guje shi. Wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam, gashi ma kuma mun samu a cikin hadisi ingantacce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kullu bid'atin dalalatin, dukkanin wata bid'a bata ce, wa kullu dalalatin fi nnari, haka nan kuma dukkanin wata bata a cikin wuta take, ai marji'uha ilan nar, makomar dukkan wata bata cikin wuta ne. Haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo abin a game a hada gaba daya kowace irin bid'a, in dai abu ya amsa sunan shi na bid'a to ka sani wannan abin bata ne. Abinda ake cewa bid'a ko shine dukkanin wani abu da aka kirkiro shi aka sashi a cikin addini wanda ba addinin bane, zaka ga kamar yayi kama da addini amma ba addinin bane, sannan me yasa yana bukata ko yana so a bashi lada akan sa, to wannan shine bid'a. To kowanne iri ne wannan batan, ba a ware wancan da wannan a ce kaza mai kyau ne, babu wata bid'a mai kyau, babu wata bid'a mara kyau, kowace bid'a bata ce. Wannan shine abin da yafi inganci a cikin maganganun malamai. رواه النسائي امام النسائي رويته النادسي وابن خزيمه في صحيحه بسند صحيح. ثانيا دليل نبي da yake nuna haramcin kunna fitila akan kabari shine anna fihi ida'atul lil mali, a cikin wannan aiki akwai barnatar da dukiya. Yanzu mutumin da yake kwance a cikin kabarin sa, kon fitila me zai masa, hasken lantarki me zai masa, a cibalwal me zai masa, ko fitila kwai ya ma san ka kunna ne bai sani ba, shi yana cin abin da yake damun sa, yana damun sa halin da yake ciki, shi yake ciki a lokacin. Amma fitila kwai me zai masa, kai da kake rayuwa kake bukatar fitila kwai, saboda ka dauke ta ka kai ta cikin gidanka ka kunna yara su gaske, shine abin da yafi. Amma me ne cikin kabari me zai da wata fitila, saboda kaga wannan kamar almubazzaranci ne, barnatar da dukiya ne, wanda Allah subhanahu wataala ya hana mu almubazzaranci. Innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shaytan wa kana ash-shaytan li rabbihi kafura. Allah madaukakin sarki ya zargi masu almubazzaranci, yace inda hakika masu almubazzaranci sun kasance ƴan uwan shaytan ne. Kaga duk mutum da aka ce masa ɗan uwan shaytan ne, ai wannan zargi ne babba. وهو منهي عنه بالنص كما تقدم في المساله ما لتي حكم كما برنت الدوكي ابني دا yake shari'a tayi hani da shi da nassi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda ya riga ya gabata a cikin mas'ala ta 42 zuwa shafi na 64 shine idan zaku yi tunawa hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake hani da wasu abubuwa guda uku inna allah kariha lakum thalathan annabi yake cewa naqiqa Allah subhanahu wa ta'ala ya hana musu abubuwa guda uku. Na farko sai ya ce qila wa qala, kace nace ko kuma ya daji ta jita ka dauzance daga nan ka kashi can, shine qila wa qala. Kamar yadda Bahaushe yake cewa ai dizan can ma qila wa qala ne, to shi wannan qila wa qalan Allah baya san sa, Allah ya haramta shi. Sannan wa ida'atul mali, da barnatar da dukiya, wa kasratu su'ali, da yawan tambaya. Aka ce yawan tambaya ita ce tambayar da ba ta da wata ma'ana a duniyance ko addinance, tambayar da ba za ta amfane ka ba idan kai ta kai a addininka, sannan babu ta fa'ida da ta dawo maka da ita a cikin duniyarka. Saboda haka irin tambayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya ce Allah subhanahu wataala baya santa. Amma tambayar ka akan addini, ya za ka gyara ibadarka, ya za ka gyara alwalarka da tsarkinka, wannan ka yi ta a ko'ina ka tsinci kanka, babu laifi a kanta insha Allah ta'ala. Mala ya ce thalifan, abu na uku daga cikin abin da ya sa maka ce haramun ne hura wuta ko kunna fitila a cikin akan kabari, anna fihi tashabbuhan bil majusi ubadun nari, yin wannan aiki na kunna wuta a cikin akan kabari akwai kamanceceniya da majusawa, wanda kun san majusawa kuma sune masu bauta wuta kenan. Saboda haka ka hura wuta sai kasance kamar kana kokarin kamanceceniya, kana kokarin koyi da aikin da suke yi. Qala ibnu hajar al faqih, ibnu hajar al faqih yace, ibnu hajar ba al-asqalani ba, wato ibn hajar har guda uku ne a cikin malamai kuma duk sunan su ɗaya ne. Akwai ibn hajar al-asqalani, shine mai bulughul maram, shine kuma mai sharhin sahih al-bukhari fathul bari da sauran manyan littattafai da ya rubuta daban-daban akan fannoni na addini. Akwai ibn hajar al-haythami da fa al-haythami, shi ma wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai, shine mai littafin Majma'u Zawaid, zaku ji mana yawan fadar sa anan wajen. To shine Ibn Hajar Al-Haythami. Sannan akwai na uku, shine Ibn Hajar Al-Haythami Al-Faqih. Ba Al-Haythami ba, shi wannan Al-Haythami, shi wannan Al-Haythami, wannan kuma Al-Haythami shine na uku Al-Faqih, to shi ake nufi anan wajen. Shi kuma malam fiqhu ne babba, sai dai aqidar sa ta Ash'ariyanci ce, amma in dai batun fiqhu ne to shi ma jigo ne a cikin abin da shafi fiqhu. To wannan magana ta sace mala zai ciro mana, yace Ibn Hajar al-Faqih yace fi zawajir, a cikin littafin sa az-Zawajir yace sarraha ashabuna bi hurmati siraj ala al-qabr, malama mazhaban mu na Shafi'iyya sun bayyana karara game da haramcin kunna fitulu akan kaburbura. Wa in qalla, komai karancin wutar ko fitilar da aka kunna akan kabari bai dace ba, haramun ne. Haythu lam yantafi bihi muqimun wala za'irun, ta yadda ita wannan fitilar da aka kunna, mutumin da yake zaune a wajen ko mai gadi ko mai kula da makabartar ba fa zai amfana da ita ba, haka nan mutumin da yaje ziyara shi ba zai amfana da ita ba. Mai ziyara mai amfani mai zai da fitila, wani mai ziyara da rana zai je ziyara, sai mai bai fitila ya ce da rana babu amfani da lati. Wa 'allaluhu bil israfi wa ida'atil mali, malaman Shafi'iyya suka kafa hujja, suka kafa dalilin da yasa suka ce haramun ne, saboda a cikin wannan din akwai barnatar da dukiya, akwai kuma almubazzaranci, shine al-israf, barna kenan. wattashabbuhu bil majusi, akwai kuma kokarin kamanceceniya da majusawa sune masu bauta wuta. Fala yab'ud fi hadha ay yakuna kabira, irin wannan aikin ba zai nesa ba ya kasance ɗaya daga cikin manya-manyan laifuka. Aka ce kabira shine babban laifi wanda Allah subhanahu wataala ya haramta. To wancan aiki na kunna wuta ko kunna fitila akan kabari, malaman Shafi'i suka ce kabira ne daga cikin kabirori, ma'ana babban laifi ne, ba saghira bane. Qultu, Mala Albani ce sai na ce walam yurid bil idafati ila ma zakara min at-ta'lil dalilan al-awwal, dai tashi kawo dalilan malaman Shafi'iyya. Mala Albani ce to bai jingina a cikin dalilin da ya kawo ba dalilin da muka kawo na farko, abinda yasa aka haramta sanya fitila akan kabari menene, shine fadin malan cewa kasancewar sa bid'a ce a cikin addini. To kun ga ai bai kawo wannan ba, shi ya kawo abubuwa guda biyu da malan ya kawo, shine na farko me barnar dukiya, na biyu kuma me kamancece yana da majusa su ya kawo, amma na farkon ya kawo shi bai kawo shi ba. Mala Albani ce ma annahu dalilun warid, tare da cewa shi ma wannan din dalili ne da yake tabbatacce, bal la'allahu aqwal adilla, mala ya ce mai yawa ma yafi sauran karfi, kasancewar abin bid'a ne ya fi ƙarfi sama da a kira shi aikin majusawa ko kuma a kira shi mai barnatar da dukiya. Balaci li annal ladina yuqiduna suruja ala alquburi inma yaqsiduna bidhalika taqarruba ila Allah ta'ala, malaci saboda idan muka yi la'akari mutanen da suke kunna fitilu ko su hura wuta ko su sanya fitilar kwai ko a ci balbal akan kabari, suna yin haka ne da nufin neman kusanci da Allah subhanahu wataala akan wannan aikin da suke aikatawa. Za abu kamar yadda suke riyawa, wala yaqsiduna al-inarata 'ala al-muqimi aw az-za'ir, mala yace ba fa suna yin wannan aiki bane domin su haska kawo mutumin da yake kawo ziyara ko kuma wanda suke zaune a wajen masu gadi ko masu kula da wajen, ba suna yin aikin kunna fitila bane dan haska kawo, a suna yi ne domin neman kusanci da Allah subhanahu wataala. Bidalili iqadihim iyaha wash-shamsu tali'atan fi rabi'atin nahari, mala yace abinda zai nuna maka haka shine zaka ga suna kunna wannan fitilar da rana a cikin tsakiyar rana, sai ga an kunna fitila gatana a kulli. To idan dan haska kawo ne da rana, me za a haska, me ba ka gani da rana, to me amfani sai an kunna maka fitila akan kabari idan ka je ziyara. To rashin kunna ta ko kuma kunna ta da suke yi da rana shi zai nuna maka cewa wannan aiki nasu ba suna yi ne dan haska kawo ne ba, a'a abinda suke dauka cewa wannan aiki nasu na kunna fitila akan kabari wani abu ne da suke yin sa domin neman kusancin Allah madaukakin sarki. Kaga duk abinda kai shi dan ka samu lada dan neman kusancin Allah subhanahu wataala, wanda ba shi da sayin din annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, to wannan shi ake kira bid'a. Allah bai ce ba, annabi bai ce ba, kai kuma sai ka yi shi kana nufin Allah ya baka lada, to wannan sai a ce kai bid'a kira, ka shigo da wani abu sabo a cikin addini wanda Allah madaukakin sarki malami azan billahi wa rasul malami azan billahi wa rasuluhu, abinda Allah kuma manzansa ba su yi izini da shi ba. Mala ya ce fa kana min ajli dhalika bid'atun dalalatu, to sakamakon haka sai wannan aiki ya kasance bid'a ce, bid'a amma kuma tabata. Fa in qila, idan wani mai fada ya fada, wani mai cewa zai iya fada ya ce falimadha lam tastadilla bil hadith al mashhur alladhi rawahu ashabu sunani wa ghayruhum an ibn Abbas, to me yasa kai malam Albani ba kai hujja da wani hadisi da yazo a cikin littafin sunan ba, Abu Dawud da Tirmidhi da Sa'i ibn Majah duk sun kawo hadisin, amma sai gashi kai kana bayani akan haramcin sanya fitila akan kabari kuma ba kawo hadisin ba, me dalilin da yasa ba kawo wannan hadisin ba, kuma hadisi ne mashhuri, wani zai iya wannan tambaya ce me yasa ba kawo wannan hadisin ba. Hadisi ne da aka rawato shi daga Abdullahi dan Abbas, lafazin hadisi shine la'anallahu za'iratul quburi, Allah ya tsinewa mata masu ziyartar kaburbura, wal muttakhidina alaiha al masajid was suruj, da wanda suke rikan masallaci akan kabari ko kuma sarki fitulu akan kabari. To kun ga wannan ai a zahiri za ku ga nassi ne fi muhallin niza', abin da ya shafi kunna fitila akan kabari. Ina fatan fahimta, nassi ne kararraga shi. Annabi ya ce Allah ya tsinewa masu mata masu zuwa makabarta ziyara da kuma mutanen da suke rikan kabari a matsayin masallaci da kuma masu sanya fitila ko hura wuta akan kabari. Kun ga wannan hadisi ne karara,
to abinda malai yake cewa to wani zai ce me yasa malai albani bai hujja da wannan hadisin ba wa jawabi alaihi sai malai albani ya ce to amsa ta gare shi shine anna hadhal haditha ma ashhuratihi wannan hadisin tare da ya shahara a bakin mutane ba'iful isnadi isnadin sa mai rauni ne ina fata an fahimta to shi sa malam bai kawo shi ba sai kuka ga ya kawo sauja cewa kasancewa sa bid'a ne aikin majusawa ne sannan barnar dukiya ne sai a ce a to ai ga hadisi can karara dukkan wancan kauce-kaucen mai ka kawo hadisi karara sai ce abin da yasa bai kawo wancan hadisin ba kasancewa sa ba shi da inganci mai rauni ne ka'ida kuma da hadisin da yake mai rauni ne bai kamata ka kawo shi domin hujja da shi akan abin da ya shafi tabbatar da wani hukunci na shari'a ba malam albani ya ce la taqumu bil hujja hujja ba za ta yi tsayawa da wannan hadisi da yake mai rauni ba wa in tasahala كثير من المصنفين فاورضوه في هذا الباب وسكتوا عن التي مالاي سي ديد تشيوا كو دا يوا daga cikin malamai da suke rubuce sun yi sakaci wajen kawo wannan hadisi a babin da suke bayani akan janaiza sannan kuma sai su shiru game da illa hadisin ba za su bayyana cewa mai rauni bane sai da yawa daga cikin malamai da suke rubuce suka kulla babi akan janaza to sun kawo wannan hadisi sannan kuma idan suka kawo shi sai su shiru ba za su ce ya inganta ko bai inganta ba sai su shiru akan sa malai ce da yawa malamai sun yi haka kama fa'ala ibnu hajar fi zawajir kamar yadda wannan malami da muka yi ishara akan sa a sama ibnu hajar al-haitami al-faqih ya kawo a cikin littafin sa az-zawajir fahtajju bihi fi kutubihim wa rasailihim wa muhabiratihim da yawa daga cikin malamai zaka samu suna hujja da wannan hadisi a cikin littafan su da risail din sir risaloli aka ce risail shi ne an karanta littafai da ake rubuta dan karamin littafi mai shafi 60 ko 50 ko abin da ya kama da haka duk suna kawo irin wannan hadisi a cikin waɗannan kananan littafai nasu wa mahadirati mun lokacin ma mahadara irin lecture da ake shiryawa to sai ka ji malami yana kafa hujja da wannan hadisi ya kawo shi ba zai ci ya inganta ko bai inganta ba wa qad kuntum taqattu ibn al-qayyim min ajli dhalika fima kuntu allaqtuhu ala kitabihi malal albani ya ce har ma sai da nayi wa ibn al-qayyim intiqadi shine nayi masa gyara saboda wannan hadisin da ya kawo a cikin littafin sa wa bayyantu illat al-hadith mufassalan hunaka malal albani yace na bayyana illal hadisin a wancan littafi nasa da ne masa ta'liqin a cikin sa thumma fi silsilat al-hadith ad-da'ifa sannan a cikin littafi na mai suna silsilat al-hadith ad-da'ifa shi ma na kawo hadisin kuma na bayyana raunin sa da hanyoyin da duk ya bi ya kasance mai rauni ta yadda bai tabbata ba thumma ra'aitu ibn al-qayyim fi tadhib as-sunan malai yace to sannan daga baya da na dauki littafi na ibn al-qayyim ina karantawa na tadhib as-sunan sai naga naqala an abdul haqq al-ishbili ya hikaito ta magana daga babban malami abdul haqq al-ishbili anna fi sanad al-hadith ba'dham sahib al-kalbi yana cewa shi abdul haqq al-ishbili yake cewa ibn al-qayyim rawaito magana daga abdul haqq al-ishbili yake cewa yana cewa a cikin isnadin hadisin akwai wani mutum mai suna ba'dham sahib al-kalbi wa huwa indahum dha'ifun jiddan a wajen su kuwa a wajen malaman hadisi malaman hadisi ne da yake mai rauni sosai hadisin sai yana da rauni kwarai da gaske wa qarrahu ibn al-qayyim da ibn al-qayyim ya hikaito wannan magana ta abdul haqq al-ishbili sai kuma ya tabbatar da ita ce kuma abin da ya faɗa haka ne ma'ana shi ma yanzu ya tabbata ya yadda cewa hadisin menene mai rauni ne bai inganta ba malai yace alhamdulillahi ala tawfiqihi mun gode wa Allah bisa dacewar da ibn al-qayyim yayi akan yadda da wannan hadisi shi ma bai inganta ba malai yace amal jumlatul ula min al-hadithi fa sahihatu amma jumla ta farko a cikin hadisin ingantacciya ce shine la'ana Allah za'iratul quburi amma wannan kalma ta za'iratul quburi ba ita ce ingantacciya ba zawaratul quburi ita ce ingantacciyar kamar yadda bayani ya gabata a baya ko in aka ce za'iratul quburi to Allah ya tsine wa mata masu ziyartar makabarta ko sau ɗaya mace ta je ziyartar makabarta to abinda hadisi yake nufi Allah ya tsine mata albarka ina fata an fahimta wannan ko bayanin da muka tabbatar a baya masu yawa mun tabbatar da sabanin haka ne ko wanda mun yi bayani akan suna na Aisha suna zuwa ziyartar makabarta mun kawo hadisi da dama wanda suka tabbatar da haka abinda ake nufi shine masu yawan ziyara macen da ta je wannan satin ta ƙara kuma wani sati haka su ne ba a su amma ki je sau ɗaya bayan wata shida ko wani lokaci mai yawa ki ƙara kuma wannan babu wani abu insha Allah ta'ala kamar yadda bayani ya riga gabata haka so laka jumla ta farko ta hadisin ga wacce ma'anar mai kyau ce من حديث أبي هريرة وحسان ابن ثابت أوردتهما في المسألة ما ليتي أردتو تاني دكتكين حديث أبو هريرة دا حسان بن ثابت ناكاوس أتكين مسألة تدريدا قوم شاترة لكم تدريدا سبعين دا شافين تدريدا تمانين لكم شافين تدريدا تمانين دشدا ما ليتي وأما الجملة الثانية أما جملة تبيو فهي صحيحة أيضا متواترة المعنى إتما ingantacciya ce kuma ma'anarta ta zo a gurare daban-daban da yawa ta zo mutawatir aka ce abu mutawatir shine abin da yazo ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau goma ba abin da yazo da yawa wa qad zakartu fi hadha al-fasl fi al-mas'alati as-sabi'ati sab'at ahadith sahihatun tashadulha yace a cikin wannan na ambata a cikin wannan fasali fi al-mas'alati as-sabi'a a cikin mas'ala ta bakwai wasa hadisi guda bakwai wanda suke ba da sheda ga wannan bangare na hadisi na biyu wanda yake cewa wal muttakhidin alaiha al masajid nan duk ya inganta inda bai inganta ba ko shine wajen as-surj karin as-surj din kawai wajen da fitulu nan da bai inganta ba amma daman Allah ya tsine waɗanda suka riki gabarbaran annabawansu da salihan bayansu a matsayin masallaci wannan ayin mun gabatar da shi da yawa ko kuma hadisai ne gaba ɗayansu ingantattu to wannan shine abu na 12 da yake haramun ne aiwatar da shi a kabari shine kunna fitila ko kindir ko wani abu a cikin kabari ko a cikin ɗakin da aka gina akan kabarin wannan duk bai kamata ba abu na 13 kasru idamiha shine karya ƙashin mamaci karya ƙashin mamaci ma'ana da za a kaddara ko wajen tone mamaci ko wani abin da ya kama da haka a karya kashin to wannan shi ma haramun ne a cikin addinin musulunci yadda mutum yake da alfarma a rayi haka nan idan ya mutu shi ma ya da alfarma kada ka ce ai tunda ya riga ya mutu ko da an karya kashin sa ai ba ji yake ba ko da an yanka naman jikin sa ai ba ji yake ba to yanka naman jikin sa ko kuma karya kashin sa wannan haramun ne a cikin addinin musulunci kamar yadda zamu zo mu ji a cikin hadisi ingantacce insha Allah ta'ala malaitu wad dalilu alaihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam dalilin da yake nuna mana haramun ne karya ƙashin mamaci shine fadin sa tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi da yace inna kasra azamul mu'mini mayitan mithla kasrihi hayyan haqiqa karya ƙashin mu'mini matacce to kwatankwaci daidai yake da karya ƙashin sa a raye idan ka kama hannun mutum ka karya shi wani irin laifi mutum zai samu koda ba wanda ya ganka ko da babu wanda ya kama ka ya kai ka wajen hukuma ya maka hukunci kai ma ka san baka daidai ba kuma ka san Allah ba zai barka ba to yadda ka karye kashin rayayyen nan kake tsammani Allah zai kama ka idan ka karye kashin mamaci shi ma ka Allah zai kama ka to ka kwatanta kuma ya mutane da za su je su tono mutum daga cikin kabarin sa su fafe cikin sa su dauko wani abu daga ciki ko su yanke kunnan sa ko su tsakule masa ido ko su cire al'auran sa ya kuma wannan mutum fa ya riga ya rasu an sa shi a cikin kabari abu na farko ma keta alfarmamaci shi kansa tono kabarin ba karamin laifi bane haka kawai ka je ka tono mutum yana kunce sannan mutum ya cire kafan saboda tsabar karfin hali irin da mutanen mu idan mutum ya cire linkafan kuma ya samu wuka ya farka cikin mamaci ya ciro abin da yake so ko a kwaƙul ido mutum babare a jikin shi kuma duk wani abin da mutum zai fa abu ne kawai da mutum zai je nemi duniya da shi duniya kai ake nema wani abu ne da mutum yake nema na mulki ko wani mukami ko wani za a yi wani mugunta ko abin da ya kama da haka Allah ya kara shirye da mu wannan hadisi akhrajahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa At-Tahawi fil Mushkil wa Ibn Hibban fi Sahihi wa Ibn al-Jarud fil Bay'a fil Muntaqa wa Ad-Darqutni fi Sunanihi wal Baihaqi wa Ahmad wal Lafdh lahu wa Abu Nu'aym fil Hilya wal Khatib fi Tarikh Baghdad min turuq an imra anha qultu wa ba'd turuqihi sahihun ala shart muslim bale ce wasu wani sashi daga cikin hanyoyin hadisin ingantattu ne akan shartan muslim wa qawwahu an-nawawi fil majmu' hakan imam an-nawawi ya karfafa su a cikin littafin sa majmu' wa qala ibn al-qattan yace sanaduhu hasan sanadin hadisin hasan ne كما في المرقاة كما يدعو أجل الله في المرقاة وله طريقان آخران حديثنا دو سانيو يقول أبيو أن عائشة رضي الله عنها daga uwar mu'minai nana Aisha da Allah ta kara tabbata a gareta al-awwal hanya ta farko inda Ahmad Imam Aban ne fitar da ita wal akhir hanya ta biyu inda Ad-Darqutni Imam Ad-Darqutni ne fitar da ita walahu shahidu min hadith Umm Salama hayyiz da hadisin kuma yana da wata shaida daga hadisin Umm Salama akhrajahu Ibn Majah wanda Ibn Majah ya fitar da shi wa zada fi akhirih ya kara a cikin tasar wayar fil ithmi shi ya kawo wannan karin wanda babu shi a sauran ruwayoyin ma'ana inna kasra adhmul mu'mini mayitan mithlu kafrihi hayyan sai kara da fil ithmi an fahimta karya kashin mu'mini mamaci bayan ya mutu to kamar karya kashin sa ne a raye sai kara fil ithmi a cikin laifi a cikin daukar zunubi to wannan karin shine wanda shi ibn majar rawaito shi wanda duk sauran malaman babu shi a tasir wayar lakin isnaduhu da'ifun sai dai wannan karin isnadin sa bai inganta ba iya karin kawai wahiya inda Ad-Darqutni fil hadith al-awwal haka nan imam Ad-Darqutni ma shi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin hadisi na farko fi ba'd turuqihi min al-wajh al-awwal aw wani sashi daga cikin hanyoyin hadisin a cikin fuska ta farko ta hadisin lakin adh-dhahira annahu annaha mudrajatun fil hadisi sai dai wannan kari abinda yake daidai shine mudraj ne abinda ake cewa mudraj shine sahabi ko tabi'i ya faɗi maganar annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi to sai ya kokarin fassara wani lafazi ko wani sashi daga cikin maganar annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi sai ya shigo da maganarsa cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya tantance cewa ga maganarsa ba ga maganar annabi an fahimta to wannan shine mudraj yanzu misali ina ji na ta buga mana misali ina ce kamar misali hadisin Abu Huraira da yace asbighul wudu'a wailul lil aqab minan nar manzon Allah yace ku asbighul wudu'a ku rina alwalaku ku yi alwala mai kyau sai kuma yace wailul lil aqab minan nar azaba ta tabbata ga dukkanin diddige da ba a wanke shi ba da ruwa azaba ta tabbata akan shi to kaga fadin asbighul wudu'a ba magana annabi bace magana Abu Huraira ce an fahimta to kaga wannan shine abin da ake kira mudraj kaga idan ka zo kai ka dauki littafi da karanta kawai sai ka ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asbighul wudu'a wailul lil aqab min nar shi ne sai ka ce kai da annabi ne fada rawal bukhari wa muslim ina fata an fahimta to amma malamai al muhaqqiqun sai su tantance su ce wannan magana annabi ce wannan kuma magana Abu Huraira ce saboda magana annabi hujja ce dole ne kowa sai ya aiki da ita shari'a ce amma magana Abu Huraira fa ba lalle ka ce ta zama hujja ba musamman ma idan aka samu wani sabin ya saba masa to shi wannan karin da aka samu na fil ithmi mudraj ne ɗaya ne daga cikin marwayta hadisin yake kokar me fassara abinda ake nufi da karya kashin mamaci bayan ya mutu kamar karya kashin sa ne a raye to shine sai ya ce abinda annabi yake nufi da wannan shine fil ithmi a cikin laifi ina fata abin ya fito ko yawa mala yace fa inna fi riwayatin ukhra lahu bi lafdin ya'ni fil ithmi saboda ya zo a cikin wata riwaya ta daban da yace ya'ani abinda annabi yake nufi fil ithmi a cikin laifi kamar yadda dai bayani ya gabata a yanzu fa hadha zahirun fi anna hadha anna hadhihi ziyadatu laysat min al hadithi mala yace to wannan shugana mana a zahiri cewa wannan karin fa baya cikin hadisin bal hiya min tafsiri ba'd ar-riwayat sai dai wannan zamu dauke shi ne a matsayin fassara da wani sashi daga cikin masu rawaito hadisin suka yi wa yu'ayyiduhu riwayatu li Ahmad bi lafzin abinda zai karfafa wannan magana tamu shine wata riwaya da Imam Ahmad ya rawaito da lafazin qala yace rauna annahu fil ithmi ai su sahabbai da tabi'ai suna gani abinda ake nufi da kare kashin mamaci a bayan ya mutu kuma kare kashin sa ne a raye ai annahum yarawna suna ganin hakan abinda ake nufi da shi shine fil ithmi a wajen laifi kenan قال عبد الرزاق يتي اظنه قول داوود abinda nake tsammani wannan karin fadin daya daga cikin malaman hadisin ne shine dauda kuntu mala albani yace ani daud bin qais abinda wanda mala abdurrazzaq yake nufi da daud shine daud bin qais wa huwa shaykh abdurrazzaq wanda malami ne na abdurrazzaq wa min adh-dhahiri mala yace abune da yake a zahiri anna hadha at-tafsira wannan tafsiri da malamai suka kawo huwal maradu min alhadisi shine abinda ake nufi a cikin hadisi ma'ana fassarar da suka yi daidai ce duk mutumin da ya karya kashin mamaci lokacin da ya mutu to laifi da zai dauka daidai yake da karye kashin mamaci lokacin da yake rayuwa. Ma'ana kalmar laifin tafsirin da suka yi shine abin da yake daidai tare da cewa bai inganta daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ba. Wabihi jazama al-imam at-tahawi, da wannan magana ne imam at-tahawi ya yanke magana ya ce abin da ake nufi kenan. Wa qadalahu baban khasan, hama ya kulla wani babi na musamman a cikin littafin sa mushkil al-athar. فليراجعه من شاء وند yake bukatar karin bincike da karin bayani sai kuma wannan littafi na mushkilul asar yayi bincike ya duba. Wal hadithu dalilun, malai yace wannan hadisi dalili ne ala tahrim kasri azm limayyitil mu'min, abisa haramcin karye kashin mu'mini mamaci. Wali hadha jaa fi kutubil hanabila, shi sa ma yazo a cikin wani wasu sashi daga cikin littafan malaman mazhabin imam ahmad dan hanbal, suka ce ويحرم قطع شيء من اطراف الميت, حرام ne a yanke wani sashi daga jikin mamaci bayan ya mutu. Kun ga irin abinda ake yi a wasu daga cikin asibitocin mu wajen gwaji, galibi wasu daga cikin dalibai da ake koyar musu, musamman ma irin teaching hospital saka wanda ake tarar dalibai a koyar da su karatu a aikace, to kun ga wani lokaci akan yi amfani da gawan mutum, gawon mutum sosai, ba wai ko roba ko wani abu haka, gawon mutum sosai a farka cikin sa ko a mai wani abu, duk wannan malami suka ce haramun ne, haramun ne, bare a yanki wani bangare na jikinsa saboda ana so a nuna dalibai wani abu, wannan duk bai kamata ba, saboda jikin mutum yana da alfarma koda bayan ya mutu. Idan za a koyawa dalibai wani abu wanda yake ilimi ne, abu ne mai kyau don su sani su ma su yi abin ala basiratin, to a samu wani abu wanda yake ba mutum ba mana, tunda ana yin mutum mutumi ga skeleton nan da ake na kashi ko abin da ya kama da haka, to ai irin wannan a lallabe shi da wani abin da zai kama da mutum din, ai masa irin wannan aikin a kansa, amma a dauko mutum na gaske ayi da shi, malamai suka ce wannan haramun ne, keta alfarma dan adam ce wannan bai kamata ba, wanda ana yi da yawa gaskiya wannan ku sai ga ai ko bangare ma da jikin sa a nuna musu ga yadda kaza yake. Wallahu ta'ala alam, malamai suka ce wannan ba daidai bane. Wa itlafu dhatihi, da kuma lalata zatin mutum, kun ji ba malaman annabila suka ce haramun ne a lalata jikin mutum lokacin bayan ya mutu. Wa ihraquhu, da kuma kona gawarsa, walau aw sabihi, ko da ya wasici ai masa haka, ko da mutum ne da kansa kafin ya mutu yace wasiyar da zai wa iyalinsa shine idan ya mutu da Allah kada a je kabarin unguwarsa a tona abin ne shi a je a kona gawarsa, to idan ya mutu ayansa ba su zartar da wani abu, saboda kona jikin mutum haramun ne, saboda jikin mutum yana da alfarma kwarai da gaske. Kadha fi kashafil qana, haka ne yazo a cikin littafin kashaful qanna wa nahwi dhalika fi sa'ir al madhahib, irin wannan hukuncin kuma haka yazo a cikin sauran mazhabobi na malaman fiqhu. Bal jazama ibn hajar al faqih fi zawajir, haka nan ibn hajar al faqih cikin littafin zawajir ya yanke magana ma da cewa wannan zancen shine daidai, bi annahu min al kaba'ir, da cewa wannan zance yana cikin kabira. Qala, yace lima alimta min al hadith annahu ka kafri azm al-hayy, yace saboda abinda ka riga ka sani a cikin hadisin da muka gabatar na cewa karye kashin mamacin, to kamar kashin sa ne lokacin da yake raye, to ana ya kamata madakata, saboda akwai wata magana da ya kamata mu dan kawo ta, tana da muhimmanci kwarai da gaske da malamin ya kawo ta a kasa, magana ce ta shafi abinda yake faruwa a yanzu kwarai da gaske wajen operation da aka yi. Saboda wannan hadisi wasu daga cikin malami suke gani cewa da za a samu da yana motsi a cikin mahaifiyarsa, gashi an samu yana motsi amma ita mahaifiyar ta mutu, to wasu daga cikin malaman Hanabila sai suka ce haramun ne a tsaga ciki, ina fata an fahimta, saboda alfarman mamaci, to insha Allah ta'ala gobe shi zamu ji bayanin mu ji kuma abinda malami suka faɗa, amma da wannan magana da na faɗa na kawo mana kamar wani bangare ne daga cikin maganar, ba ita ce abin da yake daidai ko kuma ba daidai ba, sai gobe idan makaranta sai mu ji wannan ne daidai insha Allah ta'ala. Allah ya san mu dace abin da muka faɗi daidai, Allah ya ba mu ladan gaba daya, kuskuren da muka yi kuma Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wassalamu alaikum wa rahmatullah.